الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 26 ga watan Rabi'ul Thani hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1445 wadda ta daidai da 10 ga watan 11 miladiya ta 2023 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar muminai Aisha Allah ya kara mata yadda da take cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurot a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Ahkamu Birrul Walidain littafi ne wallafar babban malami Muhammad Salih Al-Munajjid rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 17 a cikin wannan littafi mai albarka idan za a tuna muna dai ta kawo ainihin wato misalai daga manya-manyan maluma irin yanda suka yi biyayya ga iyayensu wanda a darasin da ya gabata kusan mun fara ne da An-Nu'man ibn Thabit Imam Abu Hanifa irin yanda Imam Abu Hanifa ya nuna misali a wannan babi na yiwa mahaifiyarsa biyayya duk da kasantuwarsa babban malami ne wanda ainihin wato yake na duniya inda bai gushe ba yanayi ba iyayensa addu'a tare da malaminsa Hammad ibn Abi Sulaiman mun ji irin yanda mahaifiyarsa duk da iliminsa duk da ficensa amma tattare da haka ta buƙaci fatawa a wajen wani wajen wanda bai kai shi ilimi ba kuma saboda biyayya gare ta ya tafi wajen wancan din domin ya nemo mata fatawar abinda ta tambaya wanda shi kansa wancan din yayi mamakin ya kamar Imamu Abu Hanifa zai zo wajensa neman fatawa a madadin shi wannan ya tafi wajen Imamu Abu Hanifa sai ya ce umarnin mahaifiyarsa ya bi mahaifiyar ce ta bukaci fatawa kuma ba ta so sai daga bakin shi wannan bawan Allah wannan ba karamin misali bane da ainihin wato aka kawo mana a darasin da ya gabata sannan mun karanta wato maganar da Ali ibn Harmala wato ya ruwaito cewa Abu Yusuf Al-Qadhi ya kasance duk sallar sa ta farilla in yayi ya gama to a ƙarshen sallar farillar tasa kafin ya sallama a sallah cikin wurin nan da ake roƙo ko ake amsa addu'a yana nema wa kansa gafara da iyayensa da kuma malaminsa Imamu Abu Hanifa sannan an bamu takaitaccen tarihi na wani babban malami da ake kira Abu Abbas Ahmad ibn Ali Al-Abbari wanda ga shahafiz mutqinan aliman rabbani kaman yanda muka karanta min ulama'i al-athar bi Baghdad amma wannan babban malami ya nemi izinin mahaifiyarsa ba fa yana yaro ba yana malamin ya nemi izinin mahaifiyarsa na tafiye-tafiye irin na malamai dan samu ilimin muka a wajen wasu malamai da suke wasu sassa na duniya ya nemi izinin ta zuwa wajen babban malami Qutaiba amma mahaifiyarsa bata bashi dama ba bace masa izini ba haka wannan babban malami yayi hakuri ya ci gaba da yi wa mahaifiyarsa biyayya har Allah madaukakin sarki ya mata cikawa a daidai lokacin da ya samu damar ya tafi din to kuma yana zuwa yana isa garin da malam Kuteba yake sai ya tarar ai malam Kuteba shi ma ya rasu dan haka sai ake yi masa ta'aziyya ana jajanta masa shi kuma yana murna yana cewa wannan yana daga cikin samaratul ilm yace na nemi yardar mahaifiya wannan yasa na samu jinkiri kuma Allah ta'ala bai kaddara saduwar mu da shi wannan babban malami ba haka mun karanta maganar da aka ruwaito zuwa ga Kahamas Ibn al-Hasan wanda ainihin shi ma ɗaya ne daga cikin manyan malamai wanda shi ma yana zuwa ya kwadago ya leburanci ya yi gumi dan ya samu kuɗi ya zo ya hidimta wa mahaifiyarsa baya daga cikin waɗanda za su je su yi kwadago su samu kuɗi amma iyayensu ba su ma san sun samu ba kuma koda iyayen sun kada baki sun roƙe su ba za su bayar ba dan za su nuna babu shi wannan balma kwadagon yana zuwa yayi dai an bashi kuɗin kwadagon ya san abin da mahaifiyarsa take so ba zai dawo gida ba sai da wannan abin da ya san mahaifiyarsa tana so gashi kuma babban malami ne na duniya to haka dai muka ci gaba da ainihin wato kawo maganganu na ainihin wato manyan malamai daban-daban wanda babu bukatar da sai mun maimaita su gaba daya amma dai duk gaba daya yana fa'idantar da mu irin aikin da ke gaban mu na kokarin kyautatawa da yin biyayya ga ainihin wato iyayen mu to zamu tashi kan maganar Ibrahim ibn Hashim qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa qala Ibrahim ibn Hashim Ibrahim ibn Hashim yake cewa قدم جرير بن عبد الحميد بغداد عبد الحميد وتو جرير بن عبد الحميد يا إسو غرم بغداد فنزل على بني المسيب الضبي سيسوكا إيالي كو آيان وتو بني المسيب الضبي سيسوكا أنا فلما عبر إلى الجانب الشرقي ألوكة تندي كيترا بنغران غبس na Baghdad ja al-maddu to akwai wani guri da ainihin wato ruwa yakan zo wani lokaci kuma ga ruwa ya janye da aka in ruwa ya janye in ruwa ya zo to kaga sai ka tsallaka kamar rafi ne ko wani kogi to dan haka ya tsallaka janibur sharqi bangaren wato gabashi na wannan wuri ja al-maddu sai ga wannan as-sail wato idanun wato sai ga wannan ruwa ya taho فقلت لأحمد بن حنبل سي wannan malami Jarir bin Abdul Hamid yace sai na tambaye Imam Ahmad bin Hanbal nace ta'aburu kai ma zaka samu damar tsallaka zaka yi ai maka fito ka tsallaka dan mu tafi wajen karatu qala sai yace ummi la tad'uni ce mahaifiyata ba za ta barni in ketara ba fa'abartu ana shi wannan malamin da Jarir bin Abdul Hamid yace ni sai na tsallaka falazimtu naje na lazimci wannan malami wajen inda zan je in yi karatu amma shi Imam Ahmad yace shi ba zai iya tsallakawa ba dan mahaifiyarsa ba za ta bar shi ba to dan haka kaga shi ma wannan an kama ne Imam Ahmad ba Imam Ahmad bin Hanbal yace mahaifiyarsa kamar a ce nan titi ba za ka tsallaka mu tsallaka nan titi yace ai mahaifiyata ta ce kan kuskuren tsallaka titi dan haka duk inda zai kewa ya yana na amma ya tsallaka titi yace mahaifiyarsa ta ce kai ya tsallaka kamar haka ne ba saboda tsananin biyayya duk da cewa ba bin sa take ba ba wai tana tare da shi bane ya tsallaka kila ba za a iya gane ka ketare ko ka tsallaka din ba amma dai duk da haka saboda biyayyarsa ga mahaifiyarsa yace ba zai tsallaka ba saboda mahaifiyarsa ba za ta bar shi ba wannan ka koma cikin tarihi Baghdad a mujalladi na 7 shafi na 263 da tarihul Islam mujalladi na 12 shafi na 52 zuwa 53 وقال أبو علي الحافظ أبو علي الحافظ يتي سمعت الحسن بن سفيان يقول يتي ناجع الحسن بن سفيان يناتشوا إنما فاتني يحيى بن يحيى بالوالدة أبن ديسا يحيى بن يحيى يسئرم يحيى بن يحيى يكوشم مهيبياتا سبيد مهيبياتا lam tada'ani akhruju ilay domin bata bari na in iya fita zuwa wajen wannan babban malamin Yahya bin Yahya
da haka ina ji ina kallo ilimin Yahya bin Yahya ya kubuce mun. Me yasa yace saboda mahaifiyata bata bani dama ba in fita ballanta na in isa zuwa gare shi. Fa awwadani Allahu bi Abi Khalid al-Farra, sai Allah madaukakin sarki ya musanya mun Yahya bin Yahya da Abi Khalid al-Farra. Wa kana asnada min Yahya bin Yahya, ta fuskar isnadi shi yafi ma isnadi fiye da Yahya bin Yahya. Idan ilimin isnadi nake nema, nake kwadayin in samu haduwa da Yahya bin Yahya, mahaifiyata bata bani dama ba. Daga baya sai Allah ta'ala ya musanya min a madadin Yahya bin Yahya, sai na samu Abi Khalid al-Farra, sai ya zamto abinda nake nema a wajen Yahya bin Yahya to ga ma ya mafi a wajen shi Abi Khalid al-Farra. Ma'ana sai na same shi shi asnad a ta fuskar isnadi yafi isnadi ma fiye da Yahya bin Yahya. Kaga misali yana gaya mana cewa da mahaifiyarsa ta hana shi can, sai Allah ya musanya mai da inda yafi. Da kai ma duk sanda mahaifanka suka hana ka, in kai hakuri sai Allah ya musanya ma da abinda shi ka himmantu ba dan iyayenka sun hana ba. Wannan yana daga cikin abinda muka ji daga ainihin wato Al-Hasan ibn Sufyan. Ka koma cikin siyarwa Alamin Nubala mujalladi na 14 shafi na 158 da Tazkiratul Huffaz a mujalladi na 2 shafi na 197. Wa qala ibn an-Najjar, akwai wani ibn an-Najjar, ce ibn an-Najjar yace qara'atu bi khatt Ma'mar ibn al-Fakhir fi mu'jamihi, yace na karanta da rubutun Ma'mar ibn al-Fakhir fi mu'jamihi, a cikin mu'jam dinsa. Sai na karanta akhbarani Abul Qasim al-Hafiz, sai kace Abul Qasim al-Hafiz ya bani labari. Huwa al-Hafiz Abul Qasim ibn Asakir, wato ibn Asakir wannan malamin nan ibn Asakir sahibu tarikh Dimashq, wanda ya rubuta littafin nan na tarikh Dimashq ibn Asakir, yake cewa akhbarani Abul Qasim, Abul Qasim ya bani labari. Waye Abul Qasim? Sai ce Al-Hafiz. Waye Al-Hafiz? Shine Ibn Asakir. Yake cewa imla'an biminan, wato ta hanyar shifta, ta hanyar shifta, shine imla'an, ta hanyar shifta biminan amina, yana min shifta ina rubutawa. Wa kana min ahfazi man ra'aitu, yace yana daga cikin mafi hadda cikin waɗanda na sani. Duk waɗanda na san suna da hadda, ko na taba gani to ban taba ganin mai hadda ba irin sa. Wa kana shaykhuna Isma'il ibn Muhammad al-Imam, hatta malaminmu Isma'il ibn Muhammad al-Imam yufaddiluhu, yana fifi tashi ala jami'i man laqinahu, akan dukkan waɗanda muka hadu da su cikin manyan malamai. Kadima Isfahan, wannan malami ya iso garin Isfahan. Wa nazala fi dari, sai ya sauka a gidana. Wa ma ra'aitu shabban, tunda nake ban taba ganin saurayi matashi ba. Ahfaza, wanda yafi hadda. Wala arwa'a, yafi tsantseni. Wala atkana, yafi kiyaye abin an gaya masa minhu sama da wannan saurayin ba. Wa kana faqihan, kaga dai gashi faqihi ne. Adiban, masanin adabi ne. Sunniyan, ahlus sunna ne. Sa'altuhu, sai nayi masa tambaya. An ta'akhurihi 'anil rihla, game da jinkiri da ya samu na tahowa zuwa neman ilimi. Wato samun jinkirin da ya zuwa tahowa ila Isfahan, zuwa wannan gari na Isfahan. Nace kai bawon Allah, ya akai ka danyi jinkiri, baka samu zuwa wannan gari na Isfahan ba sai yanzu. Qala, sai ce ista'adantu ummi, na nemi mahaifiyata ta bani izini ina so zan taho dan neman ilimi a wannan gari na Isfahan. Fir rihlati ilaiha, dai in samu damar tahowa zuwa wannan garin. Fama azinat, bace min izini ba. Sa ya hakura, yace ka ina ma ka zo da wuri, ya akai kai jinkiri baka samu zuwa ba har yanzu. Sai ce wallahi tintini nake ta kokarin in zo, amma na nemi izinin mahaifiyata ta bani dama, amma bata bani dama ba, shi yasa sai na hakura. Har sai lokacin da ta bani izini shine sai yanzu na tawo. Yace bai taba ganin mai kwakwalwa da hadda irin sa ba. Yace bai taba ganin mutum mai kiyaye abu ba, ga kuma tsantseni, ga shi faqihi adibi kuma sunni. Yace ban taba gani ba irin wannan matashi. Amma sai na tambaye shi, akai sai yanzu ka zo Isfahan, matasa da suna ta tahowa zuwa Isfahan neman ilimi kai sai yanzu sai ce ai abin da yasa nayi ta kokarin in taho amma na nemi izinin mahaifiyata ba ta yadda ba rashin yaddarta wannan yasa na hakura na zauna har sai zuwa yanzu da ta yi min izini shine da taho wa fil mathal amisa a cikin misali wato a misalai da yau da kullun ana buga wani misali abarru minal amallas idan mutum ya kai matuka wajen kyautatawa wajen biyayya wajen farantawa iyayensa to ƙarshen misalin da ake bayarwa sai a ce abarru minal amallas kai wannan ai yafi amallas ma biyayya wato sai ya zama kamar wata karin magana shine ma'ana wafil mathal yazo a wajen a wata karin magana sai a ce wa mutum abarru minal amallas to ai amallas nan ne qalat damiriyu ad-damiri yake cewa kana rajulan wani mutum ne ya kasance barran bi ummi mai matukar yi wa mahaifiyarsa biyayya yahmiluha har yakan dauke ta ala atiqihi akan kafadar sa karbakallahu ka taba kwatanta haka ko da an bukaci ba fa wai ka dauke ta akan kafada ba abun hawa ne da kai amma ba ka iya daukar ta ba sai dai ta je bakin jiji ta hawa daidai ta sau amma ka ji jiki ko babu irin su yana da abun hawa wallahi amma ba zai dauki ba ba sau kuma ko ta ce za ta fita sai ya kawo uzuri ya ce ai zai fita da wuri ai ana jiran sa a guri kaza ina ake jiran ka da ya wuce nan yanzu wannan ne za ta tsufa ya goya ta ba fa goya ta zai a bayan sa ba da abun hawan sa ba mu abun yana da mota yana da abun hawa amma ba zai iya daukan gyatimar sa ya hakura da nasa uzurin ya kai ta inda za ta je ta'aziya za ta je dubiya kai wani maganin likita za ta je wallahi dai ta tafi ta kadai mai dan kirki shine wanda zai bada kudin a daidai shi sau amma idan face lady din sa ta ce ga inda za ta ba ma face lady ba bai ma aure ta ba tana ta wahal da shi ka san wa man qaddara Allahu wa halahu ko tana nan ita ma tana jiran irin su wa man qaddara Allahu wa halahu tana nan tana jiran irin su yahmiluha ala atikihi yana daukan ta akan kafada wa yaqujju biha yana yin aikin haji da ita ala zaharihi a gadan bayan sa kowa ya san aikin haji yanda yake kai karan kanka kai aikin haji da kanka karka ka auna irin jikin da mutum yake ji wala duk wanda yaje aikin haji zai ga ma za ka ga mahajjatan suka hawo ta yar rama suke saboda ana jin jiki a ibadar aikin haji to kuma ga mutum a bayan ka a dawafi da kai da yana bayan ka sa'ayi yana bayan ka zuwa mina a bayan ka zuwa arfa a bayan ka muzdalifa a bayan ka wajen jifa a bayan ka a dawo dawaful ifada di yana bayan ka ina tabbatar ma an ka taba zuwa aikin haji jaka yar karama wallahi ka ji kamar ka yadda ita ji zaki kawai komai baka son sa a hannunka kawai saboda tafiya ce banda ma yanzu duk an sauƙaƙa abubuwa dan ka dauka abun mai sauki ne ko kai karan kanka kaga mutane sun zama kamar wasu guragu saboda tsabar tafiya kuma ba guragu bane kawai tafiya ce kaga mutum mai jiki yana yin irin cira din nan gefan cinyoyinsa suna dadewa saboda tsabar guga tafiya to kuma ce ga wani akan gadan bayan ka kuma wanda yake gadan bayan ka din nan mai rauni wace irin tafiya ta gudu zaka yi da shi amma haka yake dauke da ita a gadan bayan sa kuma a aikin haji kuma ba wai sau daya ba kullu sanatin akramakallahu ka kullu me sanatin wai duk shekara sai ya je da ita aikin haji kuma ga a yanda ake yin aikin haji fa darabu bihi almathal to shine sai ake buga misali da shi liyata asabihi albanun me yasa ake buga misali da amallas wai dan iyaya su koyi da shi wallahi baka more ba in iyayenka ba su more abun hawanka baka more ba wallahi abun hawanka a ce iyayenka ba su zurga ka kai su ka dawo da su ka aje su ka dauke su ba a kai wallahi baka more abun hawa ba ana ba mu misali da amallas kull duk shekara sai ya je da mahaifiyarsa aikin haji kuma akan gadan bayan sa ake wannan tafiyar da wannan dawainiyar aikin hajin an ba da wannan misali ne liyata asabi albanun dan yaya su koyi da shi fi birrul ummahat wajen bin iyayensu musamman mata wa shartu ila zalika fi fil manzumati bi qawli sai nayi ishara zuwa ga haka wato nayi ishara zuwa ga wannan misali na amallas a cikin wata manzuma ta bi qawli da fadi na wa darabul amsal bil amallasi fil birri kay bihil banuna ta'assi ko ta'tasi yake cewa wa darabul amsala malamai suna buga misali ya zama kamar karin magana bil amallas da al amallas kalmar al amallas al qawiyyu sari' ko wato al sayr sari' wannan shi ake kira da al amallas ma'ana al qawiyyu ala sayr sari' wato mutun kakkarfa kuma mai sauri wajen tafiya shi ake kira da amallas yace wa darabul amsal bil amallas sun buga misali ya zama kamar karin magana in aka ga mutum mai kyautata wa iyayensa mai biyayya sai a buga misali sai a yi karin magana da amallas me yasa ake bada misali da amallas wai fil birri ana buga misali da amallas ne wajen biyayya kai bihil banuna ta'tasi wai dan ya su yi koyi da shi ka koma cikin hayatul haywan al kubra mujalladi na biyu shafi na 210 وفي أصلنا نماذج طيبة ونماذج طيبة من ذلك أولنا زامن النام da muke rayuwa a ciki kaga an tabo mana lokacin an kawo mana annabawa an kawo mana sahabbai an kawo mana tabi'ai an kawo mana manyan malamai na zamaninnuka daban-daban sai malam yake cewa malam Muhammad Salih Al-Munajjid sai yake cewa fi asalina karka dauka wannan masu biyayya kamar sun kare duk da cewa fitsararru marasa kunya ga iyayensu waɗanda ba su da da'a ba su abinda ya kamata ba game da iyayensu suna da yawa amma fa akwai tsararru akwai daidaiku mutanen kirki har yanzu الخير فيه وفي أمتي إلى يوم القيامة. من ذا الله تي الخير ينانا أشكون على أمة تها تشان القيامة. دين ده الأمر أسك لا لا تي أبو بوا أسك تبر بري أقوي أنقري أقوي أنكيركي وين دسنا كمان تاوا غايا وجن كيو تاوا إياه ينسو. شيسا سماله تي وفي أصلنا أوان نزامن النام. نمازجو akwai misalai tayyibatun dadada masu dadin sauraro min dalika da abin da ya shafi biyayya ga iyaye فهذا شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله yace ga ma malamin inji shi Muhammad Salih Al-Munajjid rahimahullah yana zai bamu misali da shi kansa malamin sa sai ce ga babban malamin mu Abd al-Rahman al-Barrak hafizahullah kana yakhdimu umma yace wannan malamin namu yana hidimtawa mahaifiyarsa wa huwa darirun kuma gashi darir bai gani sosai makaho makaho ne ba gani yake ba sosai amma haka yake hidimtawa mahaifiyarsa wa yaqumu bihajati ha shi baya sa kowa ya wakilce shi shike tsayawa wajen kulawa da bukatunta wa kunna nakunu indahu ahyana wani lokaci muna wajensa lil qira'ati alaihi dan yin karatu a gaban sa fa idza staiqazat amma da gyatuman nan tasa ta farka au aradat shay'an ko ta bukaci wani abu kafa addarsa sai dan ya yanke ya katse wannan darasin awul qira'a ko ya katsa wannan karatin wa qama ilaiha sai tashi zuwa gare ta fa qada ma turiduhu ya biya mata bukatar da take da bukata thumma yarji'u sannan ya dawo wa taraka alhajj fi ba'd as-sinin wannan malamin namu sai da ya hakura da zuwa aikin haji tsawon wasu shekaru li ajali ummihi saboda mahaifiyarsa saboda kulawa da yake da ita ya hakura yana da damar da duk lokacin ya so zai je aikin haji amma tsawon shekaru ya hakura da aikin haji dan me dan kulawa da mahaifiyarsa wa kad mata da rahimahullah har zuwa lokacin da Allah ya mata rasuwa Allah ya yi mata rahama wa hadha rajulun asharat alaihi walidatu qadiman ga wani mutum shi ba wannan ya ba mu misali da malamin sa shi a gaban su sun gani malamin su ma misali ne sheda ne akan haka sun ga yanda ya kula da mahaifiyarsa yanda ya hidimta mata wa hadha rajulun ga wani mutum shi ma asharat alaihi walidatuhu qadiman tun da dadewa mahaifiyarsa ta yi masa ishara ta nuna alama an yashtari ardan bi makka tace tana so ya siye fili a garin makka kaga kila dan kasar saudiya ne tun da dadewa mahaifiyarsa ta bukaci tana so shi dai a cikin garin makka ya sai fili walau ba'ida ko da a nesa filin yake ko da a nesa ne ba cikin gari ba. Fastajaba laha, sai ya amsa wa mahaifiyar tasa birran biha saboda yi mata biyayya. Thumma tada'afat qimatuha alafal marrat faj'alaha waqfan ala ummi. Wannan filin da ya siya sai da ya ninka kimar kudin sa dubbai, ya ninka kudin sa amma da ya tashi bai siyar ba. Faj'alaha waqfan ala ummi, sai ya sanya wannan gurin ya gina shi ya zama waqafi wa mahaifiyarsa, ya cika mata burinta, abinda take so ya sai fili a cikin Makka, koda ba cikin kusa da gari bane, koda nesa ne, ya kuma yi wannan, ya bar filin, ya cika mata, wato ya cika alƙawari ko kuma yayi abinda ta umarce shi. To daga baya kuma sai ga fili, Allah ya sa masa albarka, kaga umarni ko da yabi umarnin, sai ga filin yanunku kuma shi kuma sai ya halacci wannan filin nasa, sai ya mata waqafi. Wa hunaka man yu'ti ummuhu nasiban da'iman min arbahi istithmarati, mala yace wa hunaka, anan mun ga wanda yudi ummuhu yana ba wa mahaifiyarsa nasiban da'iman, ko da yaushe yana ba ta wani rabo, min arbahi istithmarati, wato na ribar abin da ya samu. Inda ya samu riba a kasuwa, to akwai kasan mahaifiyarsa a cikin ribar, duk san da ya dauki albashi, to akwai kudin, akwai na mahaifiyarsa a ciki. Duk san da ya dauki albashi, to mahaifiyarsa tana da wani kaso a ciki, da haka zai wannan na mahaifiya ne. Duk san da ya samu riba, to sai ya ware mata nata, wannan na mahaifiyarsa. Wannan shi ma wani misali ne wanda ba a can da duniyar sahabbai ko duniyar tabi'ai ba, a yanzu ma ne yake ba mu misali cewa har yanzu akwai irin wannan. Yace ya ga wanda kuma duk san da ya samu wani abu, ko riba ta kasuwa, ko albashi, ko wani kuɗi ya samu, to akwai rabon mahaifiyarsa a ciki. Wa hadha shabu, ga wani saurayi shi ma, kana barran bi ummihi jiddan, yana matukar biyayya ga mahaifiyarsa. Wa hiya qasiyatun alaihi jiddan, ita kuma tana da kaushin hali wajen mu'amalanta sa kwarai da gaske. Wa kanat tadribuhu ala ra'si, tana yawan dukan sa aka, me ya aure ba kawai sai ji ta buge shi, tana yawan dukan sa, kuma ta tashi duka, kai take duka. Wa huwa sakitun, shi kuma baya cewa, ta tafasa sauke, baya cewa open, ka san dai mutum da girman sa a dake shi ai ba dadi ko, to amma mahaifiyarsa ce, da ya danyi mata abu bata ji dadi ba kawai sai duka. Wa fi yawmi min al-ayyam, wata rana, darabathu ummu, sai mahaifiyarsa ta dake shi ala ra'sihi, akan sa kal'adati, kamar yadda ta saba. Fa baka buka'an shadidan, sai ya fashe da kuka, kuma kuka mai tsanani. Fa sa'aluhu an sababi buka'i, sai ake tambayar sa game da dalilin kukansa. Fa qala, sai ce, laqad ahsastu bi da'fi yadiha wa hiya tadribuni fa bakaitu min ajliha, yake cewa na fahimci hannunta ya fara rauni dan yanayin yanda yake jin zafin dukan, da yanda nauyin hannunta yake inta da keshi, ya fahimci kamar ta fara manyanta, ta fara rauni lokacin da take dukan nan nasa, da haka yake kuka saboda haka. Hannun da ya saba inta da keshi tana jin sanyi a ranta, dan haka dukan baya damunsa. Yanzu abin da ya dame shi, ya fashe da kuka, yayi kukan da har sai da aka ji aka tambaye shi me ye dalili, ku dukan ne yaga ya fara rauni, dukan baya kai zafin wanda ta samu masa. Sai ya fahimci cewa ta fara samun rauni, wannan ya sa dukan shi ma ya fara rauni. Tajiba, kaifa tabarru walidaika, yaya za ka bi iyayenka? Qala ibn al-jawzi rahimahullah yace, ghayru khafin ala aqilil luzum haqqil mun'im, gadin mai hankali, dun mai hankali, ba boyayyen abu bane ga dun mai hankali, wato wajibci na haƙƙin wanda ya ma ni'ima. Dun mai hankali ya san idan mutum ya yi ma ni'ima yana da wani haƙƙi a kanka. Shine malai yake cewa ghayru, Ibn al-Jawzi yake cewa ghayru khafin ala aqilin luzum haqqil mun'im, wato lazimta da kuma wajibcin haƙƙin wanda ya yi maka ni'ima, to wannan ba wani ɓoyayyen abu ba ne ga dun mai hankali. duk mai hankali ya san cewa idan aka ce mutum yayi ma ni'ima to yana da wani haƙƙi a kanka. Wala mu ni'ima, ba ku wanda yayi ma ni'ima ba adal haƙƙi subhanahu wa ta'ala, bayan Allah subhanahu wa ta'ala, alal abdi, ba wanda yayi wa bawa ni'ima kal walidaini, kaman iyayensa. Bayan Allah subhanahu wa ta'ala, babu wanda yayi maka ni'ima irin iyayenka. Shi yasa kamar yadda muka yi ishara, Ibn Aswad ad-Du'ali wata rana yake yi wa ƴaƴansa gori, yace nayi muku kirki, na kyautata muku kuna yara, na kyautata muku kun girma, yace kai tun kan ma ku zo duniya na kyautata muku. Suka ce to bayan dai muna yara dai mun san lalle an yi dawainiya da mu, an kyautata mana, an mana kaza, mun kuma har mun girma dai muna nan muna ana ta hima kyautata mana. To amma abinda bamu gane ba, kafin mu zo duniya wani kyautata mana kai? Yace da na zaben muku uwa ta gari, ban zabi ya TikTok ba. Yanzu a karamin ihsani ya kai maka, na fata an gane. Yace wannan ihsanin da na fara muku a duniya daban auri ainihin wato wadda take mai fuskar fanta kafa Coca-Cola ba, domin da Allah ta'ala ya kaddara ya kwallafa rai mahaifinka ya ga wata ifritun minal jinni ya aura, haka za a haife ka kai ma ka rasa ya akai. Shi yasa yace gori, dole muku gori, da na ga dama tun a wancan lokacin da nayi abin da bai dace ba akan ku. Da haka farkon ihsanin da iyayenka suka yi ma da suka zabi uwarka, ka yi hakuri, ba zagin ka ne ba. Na fata an gane. Faqad hamalatul um, domin dai kaga uwa ta dauki ciki, wato hamalatul um bi hamlihi atqalan kathira, mahaifiya ta juri wahalhalu da nauye-nauye masu yawa ta sanadiyar daukar cikinsa, abubuwa waɗanda suke na nauye-nauye masu tarin yawa sakamakon shigar cikinka ta sha wahala. Akwai abubuwan da best abubuwanta ne da take so, amma shigarka jikinta, ka juya ɗabi'ar jikinta, ta zama ko ƙanshin wannan abun ba ta so. Aman da ta yi sakamakon shigarka jikinta ba adadi, ƙwarnafi, tashin zuciya, kasa bacci, rashin walwala, kai har kwalliya wata haƙura take, in ka zo za ka ganta kamar wata burtuntuna, kuma kai ne yar gayu ce, yar kwalisa, amma sakamakon shigar wani lokaci sai ta wani ma bace wanka ba, saboda mutuwar jiki, saboda kaza, saboda kaza, saboda kaza. Shine yake cewa faqad hamalatul um bi hamlihi athqalan kathira wa laqiyat waqta wad'ihi, sanan lokacin haihuwarsa kuma nan ma ta hadu da muzi'ijatin muthira, ta hadu da muzi'ijat, barazana da tsoro wanda yake muthira, mai tasowa a irin wannan lokacin. Dan ta ji labari ba adadi waɗanda garin haihuwa suka mutu a gabanta, in a asibiti ne tana kallo, an shiga da wata kafin ita, shiga da ita, an fito da ita, ba rai a firgita, abubuwa na ban tsoro na firgitarwa. Muzi'ijat, lokacin haihuwar mutum ta hadu da muzi'ijatin muthira, wato tsoro wanda yake mai tasowa. Wa balagat fi tarbiyati, ta kai makura wajen tarbiyantar da shi. Wa saharat, ta haƙura da bacci, fi mudaratihi, saboda tausasa masa, da ya farka yana ta kuka ita ma ta haƙura da baccin, ba ta iyawa, yana ta tsalle, yana ta ihu, yana ta tsala ihu, ta kwanta ta yi banza da shi, ta ce kawai bari ta yi baccin ta, ba ta taba yin haka ba. Da ya fara kuka, ita kuma ta tashi. Wa a'radat an jami'i shahawatiha, ta haƙura da dukkan abubuwan da take sha'awa, li muradati, dan ta cika masa muradansa, baya so ta cika abu kaza, ta haƙura. Baya buƙatar ƙanshi kaza, ta haƙura. Baya buƙatar kwanciya a wuri kaza, ta haƙura. Baya buƙatar kaza, dukkan wasu abubuwa na sha'awa-sha'awanta da take so, ta dalilinsa da ta haƙura da su. wa qaddamathu kai mahaifiyarsa tai wato sadaukarwa shine qaddamathu ta sadaukar ta kaddamar da ala nafsiha fi kulli halin ta gabatar da bukatunsa akan nata a kowane irin hali babu wata bukata da tayi watsi da ita taka ta biya ta bukatar ibn al-jawzi ya ci gaba da cewa wa qad dhamma al-walidu wannan ana ga amma kadan kenan daga irin abin da mahaifiya ta yi maka yace wa qad dhamma al-walidu ila tasabbubihi fi ijadihi wa mahabbatihi ba'da wujudihi wa shafaqatihi fi tarbiyatihi al-kasba lahu wal infaq alayhi yace mahaifi shi kuma wa qad dhamma al-walid wato mahaifi shi ma ya tattaro ila tasabbubihi wajen kokarin bin hanyoyi da sabubba fi ijadihi wajen samar da shi da wa mahabbatihi da irin kaunar da yake yi wa da ba'da wujudihi bayan an samu dadin wa shafaqatihi da irin tausayin da yake wa da fi tarbiyatihi wajen tarbiyarsa al-kasba yayi kwadago yayi wankau yayi dukkan wani abu da kuke tunani yayi lahu saboda wannan dan wal infaq alai da kuma daukan dawainiyarsa da ciyar da shi kwadagon da yayi da shi ya tara lefe da shi ya biya sadaki da shi ya aure da shi ya dinga dawainiya da ainihin wato matar har aka samu juna aka samu cikin mutum ya zo ya ci gaba daga inda ainihin wato ya tsaya na ci gaba da wannan dawainiyar tun kafin ai auren tun kafin ainihin a samu cikin da haka dukkan sana'a da kwadago da fafutuka da shiga da fice dukkanin waɗannan iyaye suna yi ne don samar da maslaha wa ƴaƴansu wal aqilu shi yasa mai hankali ya arifu haqqal muhsin din mai hankali ya san haƙƙin wanda ya kyautata masa wa yajtahidu din mai hankali yana yin kokari fi mukafa'atihi wajen ya ga ya saka wa duk wanda ya kyautata masa idan har ka yadda mahaifiyarka ta kyautata maka to a matsayinka na mai hankali ana jiran mukafa'a daga gare ka ana jiran ka saka mata idan ka yadda mahaifinka yayi maka ihsani to ana jiran mukafa'a daga gare ka wannan matukar mutum hankali yana da hankali yana da lafiyayyen tunani to akwai wannan haƙƙin a kansa iyayensa su ne farkon waɗanda suka yi masa ni'ima bayan ni'imar da Allah ya masa iyayensa su ne farkon waɗanda suka yi masa ihsani bayan ihsanin da Allah ta'ala ya masa to dan haka suna da haƙƙin mukafa'a a kansa wajahalul insani bi huquqil mun'im min akhass sifati wajahalul insani jahilcin mutum bi huquqil mun'im da haƙoƙin wanda ya masa ni'ima min akhass sifatihi na daga cikin mafi kaskanci cikin sifofinsa butulu wanda ya wa iyayensa butulci wato butulci wa iyaye min akhass sifati yana daga cikin mafi kaskancin sufar da mutum zai sufatu da ita in har ya yadda cewa mahaifinsa yayi masa ihsani mahaifiyarsa ya yadda ta yi masa ihsani to butulcewa ihsanin da iyayensa suka yi masa wannan sifa ce daga cikin mafi kaskancin sufar da dan adam zai sufatu da ita fa idza adafa ila jahdil haqqi idan ku aka ƙara da musu na haƙƙin al-muqabala bi su'il adab ta hanyar muqabalantar wannan kyakkyawan ihsani da suka yi masa ya musanya shi bi su'il adabi da mummunan ladabi gare su dalla ala khubusi dabi wannan ya nuna mugusta dabi'a ta mugusta lalle dabi'ar mutum ta lalace idan ba ma waye musu ihsani ba a'a sai ma ya ƙara bayan wato rashin yi musu ihsani kamar yayi musu ne game da haƙƙin da ke kansa ai haƙƙin su da ke kansa kamar in kaga mutun yana saba wa iyaye kamar yana da tantama yana da shakka cewa sun kyautata masa yana ganin kamar anya ku sun yi masa wani ihsani anya sun yi masa wani abun azo a gani to wannan yana daga cikin abinda duk wanda ka ganshi wato yana musun haƙƙin su to wannan yana daga cikin abin da yake nuna kamar wanda yayi musun haƙƙin su to kamar yana musu game da ihsani da kyautatawa da ni'ima da aka ce sun yi masa wannan sai ya jawo shi zuwa ga amadadin kyautatawa sai ya muqabalance su bi su'il adabi da mummunan ladabi kira ba girmamawa magana ba tausasawa ba risinawa ihsani tsakaninsa babu wannan in mutun ya sufanta da wannan sufa dalla wannan abin da ke nuni a kansa yayi nuni ala khubsin dabi'a kan mugusta dabi'a lalle dabi'a ta mugusta wa lu'umil wad'i zubun mutun abun zargi ne in ka kalli mutun to yanayin zubun sa ya zama abun zargi wa su'il munqalabi kuma wannan ya nuna mummunar makoma wa mutun munar makoma ce duk wanda ka ganshi ya mu'amalanci wanda ya mai ni'ima da su'ul adabi to na farko dai yana nuna cewa wannan mutum butuli ne sannan ɗabi'ar sa ba ta da kyau sannan la'imi ne abun zargi ne sannan abun tausayi ne in ya koma makomar sa abar tausayi ce ka koma cikin albirru wasila shafi na 39 wannan bayani zaka ganshi na Ibn al-Jawzi birru alwalidayn yakunu bil ihsani ilayhima bil qawli wal fi'l biyayyar iyaye tana kasancewa ne da kyautata musu a magana da kyautata musu a aiki na farko ihsanul qawl kyautata magana addallu ala rifqi wal mahabba ko addalli ala rifqi wato kyautata magana gare su shine mai nuni wato magana da take nuni alar rifqi akan tausasawa wal mahabba da kauna watajannubi galidil qaul da nisantar kausa-kausan lafazi wa rafis saut da daga sauti daga murya gare su wannan aka ce ihsanul qaul abinda ake nufi kenan aka ce ka kyautata wajen yi musu magana to ana nufin maganar ka ya zamto akwai tausasawa akwai kauna akwai nisantar kakkausan lafazi akwai kuma nisantar daga murya a kansu wannan duk ya shafi kyautata musu a magana da'atuhuma fi ghairi ma'siyatillahi ta'ala na daga cikin yin biyayya ga iyaye shine kai musu biyayya cikin abinda ba saban Allah madaukakin sarki bane fima fihi manfa'atul lahuma cikin dukkan abin da yake yana da amfani gare su bil fi'li a aikace wato duk abin da in ka aikata shi yana da amfani gare su to kai musu biyayya akan aikata shi aw tarki ko duk abin da in ka bar shi a cikin barin akwai amfani gare su to ka bar shi wala darara fihi alal walad kuma ya zamto abun babu cutarwa ga shi dan kar ya zamanto sun ba da umarni akan abin da shi kuma zai cutar da dan ko kuma sun ki wani abu wanda barin wannan abun zai cutar da shi dan to wannan kuma kaga ba wajibi bane yi musu da'a akan haka wanda mun sha karantawa a baya na uku daga cikin birrul walidain munadatuhuma kiran iyaye bi ahabbil alfazi ilayhima da lafuzzan da suka fi so zaka kira babanka kira shi da lafazin da yafi so in zaka kira mahaifiya kira ta da lafazin da tafi so walaysa bismayhima ba kiran su da sunan su ba kar mutun ya dinga kiran sunan iyayensa da sunan su bal yaquli ya abi ya abati ya abata ya ummi ya umma wannan ya bamu misali ila kuma a yankin ku ko a garin ku ko a al'adaku akwai wani sunan da ake kiran mahaifiya wanda tana jin daɗi akwai girmamawa a ciki to zaka iya kiranta ko hajiya ko duk abin da kake ganin in ka kira ta da shi tana jin daɗi da haka in mahaifi ne kaga ya ba mu misali da ya abi kaga baba kenan ko a Hausa sai a ce baba ya abata shi ma baba ne ya abata shi ma dai baban kenan an fahimta ko ya ummi kaga umma kenan ya umma shi ma dai ummu kenan an gane ko ya ka kira ta da umma ko kuma ainihin ummi ko kuma ainihin wato baba ko hajiya ko dukan ga sunaye nan duk su ka dai boye sunan su lalle in babu bukatar ka faɗi sunan su to ba a faɗa an bayyana ku yawa kaman ya sunanka da sunan mahaifinka ko sunan mahaifiyarka kaga wannan wani abu ne daban za a cike wani form ko kaza kaza amma su dai ka kira su da suna wanda yake ba sunan su ba sunan da yake akwai girmamawa a ciki taqabilu yadayhima wa ra'asayhima sai kuma sumbantar hannayensu da kuma kansu idan a al'adar ku akwai haka idan a al'ada ku babu sumbantar hannu ba sumbantar kai to sai ka duba wane ne al'adar ku wanda akwai girmamawa kuma bai ci karo da shari'a ba sai kai musu an gane ko wala yuqalu inna zalika min as-sunnah sai dai wannan sumbantar hannun da sumbantar kansu ba za a ce yana cikin sunna ba ma'ana wai duk alama ce ta girmamawa illa anna fi'lahu lamma kana adatan ala sabil al-ihtiram wa at-tawqir wal mahabba dalla ala al-birr wa husn as-suhba sai dai cewa aikata hakan ya kasance wata al'ada ce ala sabil al-ihtiram wanda akwai girmamawa da mutuntawa da kauna dalla ala al-birr wannan su ma in an yi su sai suka nuna biyayya wa husn as-suhba da kyakkyawan mu'amala tsakanin mutun da iyayensa abu na gaba al-infaqu alayhima ciyar da su wa talbiyatu mutatallabatihima da amsa abinda suka nema duk abinda suka nema in kana da ikon yin sa to ka amsa musu kawai wa kulli ma yahtajani ilayhi da dukkan abinda suke da bukata ta'alimuhuma sai kuma ilmantar da su ma yahtajani ilayhi abinda suke bukatar su sani min umuri dinihima na al'amarin addinin su kai kokari ka dinga kokari ko ka karantar da ita ko in ba za ta yadda ka karantar da ita ba ka nemo wani wanda zai dinga karantar da mahaifiyarka yana abin nan shi kuma mahaifinka kai kokari ka dinga jawo shi masallaci ko kuna tahowa tare da shi yana saurara ko gurin karatu ko kuma ka nemo wani wanda zai dinga karantar da shi wa duniya huma da kuma wayar da kansu game da al'amarin da ya shafe su na duniya ka dinga kokarin nuna musu kaza da kaza lafiyar su a kai su asibiti a ce ana kula ana check up gare su mahaifiyarka ana kaita wannan al'amarin da ya shafe su na duniya kaita likita ya mata check up ya ce ta rage cin kaza ko kaza yayi yawa ko ta dinga yawan cin kaza da sauransu shi ma babanka a dinga kai shi ana dan duduba shi lokaci lokaci a ce kaza yayi yawa ya rage ko ya dinga yawan cin kaza da sauransu wannan duk yana ciki idkhalus sururi alaihima sa su farin ciki sanya su cikin farin ciki ko da yaushe ka dinga kokarin shigar da farin ciki gare su isti'zanuhuma fi safar da neman izinin su in zaka yi tafiya duk sanda zaka tafi wani guri je ka gaya musu to insha Allah muna son zamu je guri kaza ko zamu je ka neman ko fatauci ko neman kuɗi ko neman ilimi ko wasu harkoki na da'awa ko dukkan inda zaka tafi ka nemi izinin su in suka ce ba za a je ba sai a hakura kamar yadda mun babba da misali da dama a baya ko yawa qala dhunnun al-misri dhunnun al-misri rahimahullah yake cewa birrul walidain wannan an gaya maka kaga can an gaya mana wasu hanyoyi da in ka bi su kana yin su to kana daga cikin masu biyayya ga iyayensu to dhunnun al-misri sai yake cewa birrul walidain bin iyaye yakunu bi husni ta'ati lahumā yana kasancewa da kyakkyawar da'a biyayya gare su walinil janah da taushin mu'amala da su wato ka zama mai taushi wajen mu'amalantar su wa bazlil mal da kashe musu kuɗi an gane ko kai ta hidimta musu kana da hali in kuma baka da hali da yaje gurgurdan samun ka kai ta yi musu hidima abinda suke so kai ta kashe musu kuɗaɗe ka koma cikin shu'abul iman mujalladi na 10 shafi na 269 wa qala ibn al-jawzi ya kuma cewa saura mun ji da to mu tsaya maganar ibn al-jawzi kenan ko to sai mu tsaya akan ta, an ce saura minti da ina ganin da wahala mu iya shigar da ita, to sai mu tsaya nan abinda muka karanta ya zama daidai. Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tiban harshe. Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin.